النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah Ta'ala da ya kaddara don mu a cikin wannan masallaci mai albarka don ci gaba da karatun Al-Qur'ani mai girma. A yau 3 ga watan Ramadan, hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam 1440, wannan daidai da 8 ga watan 5 shekara ta 2019 miladiya. Wannan shine darasinmu na uku a wannan tafsirin namu na wannan shekara, kuma shine darasi na biyu a cikin wannan sura mai albarka, suratul baqara. A karatunmu da ya gabata mun tsaya a ƙarshen aya ta 10 a cikin wannan sura mai albarka, fadin Allah Ta'ala: fi qulubihim maradun fazadakumullahu marada wa lahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun. Yau kuma cikin falalar Allah da rahmarsa za mu tashi farkon aya ta 11. Fadin Allah Ta'ala: wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Fatan mu Allah Ta'ala ya fahimtar da mu ayoyin da za mu karanta, sannan ya mana gamdaktar wajen aiki da su. Sai Allah Ta'ala ya ce:
a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
نعم الله تعالى يسرى بريمان بيان أكن سيبو فينا منافقين. Kamar yadda na faɗa, ayoyi guda 5 na farko sun yi magana akan mu'mine masu jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala, ayoyi guda 2 sun yi magana akan kafirai, wanda ayoyi na gaba guda 13 za su yi magana akan wato munafikai. To muna cikin yin bayani akan sifofin munafikai, sai Allah yake ƙara mana da wata sifa ɗin tasu. Allah ta'ala yake: wa idza qila lakum la tufsidu fil ardh. Idan aka ce da waɗannan munafikai kada ku yi ɓarna a bayan ƙasa, kado sai su ce: innama nahnu muslihun. Kadai abin sani mu muslihuna, masu nahnu muslihuna, mu dinnan masu gyara ne. Duk abin da kuka muna aikata ba laifi bane, gyara muke yi a cikin al'amarin Ubangiji. Allah yake: ala ku saurara, innahum humul mufsidun. Lalle su waɗannan munafikai su ne cikakkun masu ɓarna. Walakin la yash'urun, sai dai basu sani ba. To menene ɓarna a bayan ƙasa? Abinda ake nufi da ɓarna shine lalata wani abu bayan an riga an gyara shi. Shi sa malamai suke cewa ɓarna a bayan ƙasa shine aikata abin da Allah Ta'ala baya so a bayan ƙasa. Shi sa Ibn al-Qayyim yake cewa yana daga cikin ɓarna a bayan ƙasa da tafi kowace irin ɓarna shine shirka, sanyawa Allah abokin tarayya. Wannan ɓarna ce da tafi kowace irin ɓarna a bayan ƙasa, ma'ana tunda an zo an yaɗa tauhidi a bayan ƙasa, to haramun ne kuma wani ya zo ya yaɗa shirka a bayan ƙasa. Da aka iya daga cikin ɓarna a bayan ƙasa shine yaɗa shirka, domin ƙasa ta samu abin da ake kira tauhidi. Idan wani ya zo yana yaɗa shirka a bayan ƙasa, to wannan yana yaɗa ɓarna a bayan ƙasa. Shine aka ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Iya daga cikin abin da malamai suka faɗa, suka ce yaɗa bid'a bayan an zo an yaɗa sunna a bayan ƙasa. Mutane sun koyi abin da yake shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai kuma a samu wani ya zo yana yaɗa bid'a a bayan ƙasa, to yaɗa bid'a a bayan ƙasa shi ma wannan ɓarna ne. Iya daga cikin ɓarna a bayan ƙasa. shine kashe kashe a bayan kasa wannan barna ne shi sa Allah ta'ala da ba mu labarin Fir'aun yake inna Fir'auna ala fil ab wa ja'ala ahliha shi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahli nisa'ahum innahu kana min al mufsidin Allah madauki sarki ke ga mana cewa lalle Fir'aun yayi girman kai a bayan kasa Fir'auna da yayi girman kai a bayan kasa ya sanya jama'a suka zama kungiya kungiya wa ja'ala ahliha shi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahli nisa'ahum kaga aikin shi ne yana yanka ƴaƴa maza yana kyale ƴaƴa mata sai Allah ta'ala yake innahu kana minal mufsidin da wannan malamai ke suka ce yin kisan kai a bayan kasa shi ma barna ne a bayan kasa malamai suka ce girman kai ka kibin dokar Allah tabaraka wa ta'ala shi ma wannan barna ne a bayan kasa shi sa Allah yake inna qaruna kana min qaumi musa فبقى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين جرمان كي أباين أسا كرنجة جنشي وكائسة wannan shi ma barna ne a bayan kasa bai kamata a samu dan adam yana aikatawa ba shi sa Allah yake tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada daga ce malamai suka kudin dine magana gaba daya suka dinkule ta a waje daya suka ce dukkan wani abu da zaka aikata wanda saban Allah ne to wannan barna ne a bayan kasa barna ne a bayan kasa domin an riga an gyara kasar da tauhidi da sunna da da'a ga Allah su bai kamata a samu wani dan adam yazo kuma yana yada shirka yazo yana yada bid'a yazo yana yada sabo a bayan kasa ba malamai suka ce tsafi mutum ya ringa asiri ya ringa tsafi shi ma wannan barna ne a bayan kasa barna ne a bayan kasa bai kamata a samu dan adam yana yi ba to su wannan munafiki sai Allah ta'ala yake ga mu cewa la tufsidu mutum an ce da su la tufsidu fil ard kada ku yi barna a bayan kasa qalu sai ce inna ma nahnu muslihun sai ce kadai abun sani mu gyara nake yi shi sa mai tafsirin tafsirul karim arrahman abdurrahman ibn nasir sa'idi shi sa Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'idi a cikin tafsirin sana'at tafsirul karim arrahman yake cewa iya daga cikin mummunan aiki ga dan adam daidai lokacin da dan adam yake aikata mummunan aiki aka zo aka yi masa nasiha da cewa wani abin da kake aikatawa mummuna ne amma sai wannan dan adam din yace ai gyara yake yace wannan ba karamin mummunan aiki bane yake cewa mutumin da yake yi laifi ya yadda laifi yake yana da saukin azaba sama da mutumin da yake yi laifi ko bai yadda cewa laifi yake yi ba akwai bambanci wannan yana yin laifi amma bai yadda cewa laifi yake yi ba muna ganewa
Thank you.
bar shi kawai mun kuna suruki bari in yi عبد الرحمن بن ناصر السعدي أسين تفسير سنة تفسير الكريم الرحمن أسين لكتاب تفسير الكريم الرحمن يكي شوى متمن ديكي الليفي يي دليفي يكي ينا دسوكين عذابا كما تمن ديكي الليفي ينا جنم باليفي يكي با دومن إيا دي كتين أبي المنافقين زازو تي ليفي أبايان قسا إدن أنتي مصر أبا كذالي فيني سنكما سيسو باليفي كي عيشة كارا shine abinda Allah ta'ala yake nufi wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun idan aka ce da su ku daina yin barna a bayan kasa kada ku yi barna a bayan kasa qalu sai ce innama nahnu kadai mu abun sani muslihuna masu gyara ne mu ba barna muke yi ba Allah ta'ala yake ala tusawra innahum humul mufsidun lallaisu sune suka kun masu barna walakin la yash'urun Allah halin bai san haka ba shi sa sayyidul mufassirin ibnu jarir ibn tabari yake cewa a cikin littafin sa na tafsiri yace fa ahlun nifaqi kaga mutanen da suke munafikai ne su mufsiduna fil ard masu barna ne a bayan kasa bi ma'siyatin fiha rabbahum saboda saba ma ubangijin su da suke yi a bayan kasa wa rukubihim fima فيها ما نهاهم الركوب به ده كما ايكت ابند الله يهنا سس ايكتا وتضعيفهم فرائض ده كما توزنتر ده فرلل ده الله يفرلنتا وباي ده منافقين كي وشكهم في دينه الذي لا يقبل من احد عمل الا بالتصديق به سنن كما ده قريه الدين الله ده منافقين كي الدين ده الله مدوكين سركي بزي كربي ايمانن كوا با سي وندي ايماني ده wannan addini yace to wannan ayyukan da munafikai suke yi to shine abin da ya ja musu fushin ubangiji ya ja musu kuma wato azaba ta Allah tabaraka wa ta'ala kullun ina ga mana cewa idan aka ce ma abu kaza sifa ce ta munafikai to ba wai mutanen ake kalla ake musu munafikai ba a'a wannan abin da suke aikatawa shine ya maida su munafikai kuma Allah ya tunatar da kai a cikin alqur'ani danka ne sance shi dan karka fada cikin mutanen da suke munafikai ne Allah ta'ala ya tsare shi Allah ta'ala ya ce
wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum hum as-sufaha walakin la ya'lamun
nam ya daga cikin sifa ta munafikai da Allah ya ci gaba da tare ga yamma Allah ta'ala ya ce wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas idan aka ce da munafikai aminu ku yi imani cikakken imani kama amana an-nas kamar yadda mutane suka yi imani su waye mutane anan gurin sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune an-nas anan gurin ina ba ta mun gane idan aka ce da su ku yi imani kamar yadda sahabban manzon Allah suka yi imani qalu sai su ce sai waɗannan munafikan su ce anu'minu kama amana as-sufaha yanzu mai yi imani kamar yadda as-sufaha wawaye suka yi imani wai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne wawaye domin kalmar sufaha daga as-safihu ne as-safihu kuma wawa ne raunin hankali jam'in sa shine sufaha mufrad din sa shine as-safihu sai suka ce to ma yi imani kamar yadda wawaye suka yi imani wannan iya daga cikin sifa ta munafiki ya dinga raina mai addinin gaskiya wanda yazo yana yin addini na gaskiya ya ringa mai tsigilanci ya ringa wulakanta shi Allah ta'ala ce ala saurara innakum humus sufaha su munafikan da suke faɗa wannan magana su ne cikakkun wawaye walakin la ya'lamun sai dai su san cewa su wawaye ba domin ba wawancin da ya wuce rashin yin imani da Allah ba wawancin da ya rashe da ya wuce rashin yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wawancin da ya wuce mutumin da Allah ta'ala ya karrama shi ya mutunta shi kimar ta shi kan ganin sa a matsayin wawa domin sahabban nan na Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su tun suna duniya Allah ya ce ɗan aljanna Allah ya nasanta a cikin Al-Qur'ani yake din aljanna yace was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladina ittaba'uuhum bi-ihsan radiyallahu 'anhum wa radwan wa'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada dalika al-fawz al-'azim Allah yace da marigaya na farko daga cikin muhajir da kuma ansar da wanda ya bi su da kyautatawa Allah ta'ala yace na yadda da su sun yadda bayan na yadda da su sun yadda da ni sannan nayi musu tattalin aljanna wacce korama take gudana a karkashin ta Allah tabaraka wa ta'ala yace wannan wato rabo ne mai girma shi sa wani bawan Allah wani ya taba zuwa sai zagi sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban sa Ali Zainul Abidin Ali Zainul Abidin yace bawan Allah zo nan wai kai kana daga cikin muhajir ne domin Allah ya kasa musulmi gida uku na farko yace akwai muhajir da yace lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun bayan Allah ya faɗi muhajir yace masu gaskiya ne duk wanda Allah yake ne mai gaskiya ne to dan aljanna domin Allah ya faɗa a ƙarshen suratul ma'ida yace hada yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum lakum jannah to Allah ya kira muhajir da cewa yin aljanna ne sai Ali Zainul Abidin ya tambayi wannan bawan Allah yace kai bawan Allah kai kana da cikin waɗannan muhajir din ne dan ke zagin sahabbai yace ni bana da shi sai Ali Zainul Abidin yace to kuma Allah yace wallazina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ومن يوك شح نفسه فاولئك هم المفلحون وان الانصار ني الله يكي سر بوتا سي تنبيشي تي مالن كانا daga cikin ansaru yace a bana daga cikin ansaru to wannan shine gida na biyu na musulmi to sai tambayeshi yace masa me yasa baka zama daga cikin walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم me yasa da baka zama daga cikin wadanda za su zo daga bayan sahabbai su ringa yi sahabbai addu'a suna cewa ya ubangiji ka gafarta mana mu da wanda suka riga yi mu imani sai wannan bawan Allah yace laysa min haula'i man sabba haula duk wanda yake zagin wadannan to baya karbi mana ba musulmi bane shi to da haka su munafikai a gurin su sahabbai ba komai bane sahabbai ba waɗansu mutane bane da za a girmama su shi sa suka kalle suka ce musu wawaye shi kuma Allah ta'ala yace ala innahum kumus sufaha ai su sune cikakkun wawaye tunda basu gano inda gaskiya take ba basu gano cewa sahabbai mutane ne masu kima masu daraja a gurin Allah ba Allah ta'ala yace walakin la ya'lamun sai dai su basu san da haka ba to yana daga cikin wayewa yana daga cikin sanin daidai shine duk wanda Allah ya karrama shi ka karrama shi duk wanda Allah ya mutunta shi ka mutunta shi dan ba mutuncin da ya wuce Allah tabaraka wa ta'ala ya mutunta dan adam to waɗannan sahabbai suna da kima suna da daraja shi sa a hadisin Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la'anna Allah itqala ala ahli badr fa qala a'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum Allah ya tsinkaye mutanen da suke yakin Badar gaba ɗayan su sai yake da su ku je ku aikata abin da kuka ga dama ni na gafarta mu yanzu idan a zamanin mu ne aka zo aka ce kowa ya aikata abin da ya ga dama an gafarta mai ka san dai kudin wani ba nasa bane dan wanda zai zo da mundiga su kwace su kai ma ta wani ma ka san ba ta wani bace dan duk wanda ya ga wani ya je auro mata mai kyau sai zai kashe shi kwace ta to an ce duk abin da kai abin da ka dama an gafarta mu amma su a lokacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ƙara da'a sai ƙara biyayya ga Allah sai ƙara koma zuwa ga Allah ina batun mun gane Allah ta'ala shi da sai Allah ta'ala shi
wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qalu ila shayatin qalu inna ma'akum qalu inna ma'akum
ما نهى المستهزئون
الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم
Nam Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da gaya mana sifa ta munafikai da kuma irin ayyukansu dan mu ne santa. Allah ta'ala yake wa idza laqul ladina amanu, iya daga cikin halin waɗannan munafikai idan suka gamu da wanda yayi imani, idan suka gamu da waɗanda suka yi imani, qalu sai amanna, kaga mu mun yi imanin nan, mu muna tare da ku. Kaga tunda suna tare da masu imani, abinda za su biya masu imani, mu muna tare da ku, mun yi wannan imani. Kaga fuska ta farko kenan. Wa idza khalu ila shayatinihim, amma idan sun tafi zuwa ga shaydaninsu, ma'ana kafirai waɗanda suke tarayya da su, qalu sai suke kuma da kafirai, inna ma'akum, lalle mu muna tare da ku. Kaga nan sun zo sun ce da muminai suna tare da muminai, can kuma sun koma gurin kafirai sun ce suna tare da kafirai. Kaga wannan fuska biyu kenan, wannan shine ainihin munafunci. Amma duk mutumin da yake cikakken mutum baya yin fuska, yana tsayawa ne a fuska ɗaya, in yace eh, in yace a'a. Amma su in sun zo gurin masu imani sai su ce amanna, mu mun yi imani. In sun koma gurin shaidaninsu kuma sai su ce a'a, a tare muke da ku ba tare da waɗancan masu imani ba. Sai ce innama nahnu mustahzi'un, kadai abin sani mu muna yi wa muminai izgilanci ne da kuma muna zama tare da su. Shi yasa za ka ga Allah tabaraka wa ta'ala dan kasu yaudari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah yake imaninsu ba na gaskiya ba ne. Idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibuna ittakhadhu aymanakum junnatan fasaddu an sabilillah. Allah yake idan sun zo gurin ka za su ce masu yi imani, sun shaida sun yi imani kai manzon Allah. Allah yake shi ya san Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne, amma Allah yana bayar da shaida cewa munafikai da suka ce sun yi imani ƙarya ce. Ana ganin da suka zo wa idza laqul ladina amanu qalu amanna, to fadin haka sai Allah ta'ala yake ƙarya ce. Saboda me? Idan sun tafi wa idza khalu ila shayatinihim, ay wa idza dhahabu ila shayatinihim, idan sun tafi gurin shaidaninsu, qalu sai inna ma'akum, lalle mu muna tare da ku. Sai su ga kafirai cewa mu a tare da ku muke, ba tare da ba ma tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jama'arsa, innama nahnu mustahzi'un, kadai mu muna yi musu izgilanci. Sai mun ce wanda muke musu mun yi imani, to izgilanci muke musu ba gaskiya muke gaya musu ba. Allah ta'ala ya ce Allahu yastahzi'u bihim, Allah tabaraka wa ta'ala zai ba su sakamakon izgilanci. Malaman tafsiri suka ce dukkan wata kalma da tana iya ɗaukan abu mai kyau ko mara kyau, to ba a fassara ta a zahirinta ga Allah tabaraka wa ta'ala. Misali, ai Allah ya gaya mana Al-Qur'ani cewa Allah baya mantuwa, wa ma kana rabbuka nasiya, ubangiji baya mantuwa. Amma wani gurin Allah ya gaya mana cewa kuma nasullaha fa nasiyahum, sai malamai suka ce ba za ka fassara nan gurin da nasullaha fa nasiyahum, in ka fassara cewa sun manta da Allah, Allah ya manta da su, to wannan kuskure ne, dan Allah baya mantuwa. Nasullaha sun kyale hanyar Allah, fa nasiyahum sai Allah ya kyale su a cikin wutar jahannama. Muna ganewa? Sun kyale hanyar Allah sai Allah ta'ala ya kyale su a wutar jahannama. Kamar daidai nan gurin da Allah ta'ala ya ce innama nahnu mustahzi'un, sai ka ce mu muna yi wa muminai izgilanci ne, sai Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim, Allah zai ba su sakamakon izgilanci. Ba za ka ce Allah zai musu izgilanci ba, dan Allah baya izgilanci. Muna ganewa? Shine ma'ana Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum, kuma Allah ta'ala zai ba su dama, fi tughyanihim, a cikin ƙetare iyakarsu, ya'mahuna, suna masu yin dimuwa, bin san hanyar da za su bi ba. Wannan yana nuni da cewa idan ka mai da saƙo shi ne aikinka, to sai Allah maɗauki sarki ya barka da wannan saƙon. Shi yasa ya inganta hadisin da ya zo cikin Musnad na Imam Ahmad, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bawa, idan bawa ya nufi ana ɗiga mai wani baƙi a cikin zuciyarsa, in ya tuba sai a wanke wannan zuciyar sai da dawo fara. Amma idan bai tuba ba ya ƙara aikata wannan zunubin, sai Allah ya ƙara ɗiga mai baƙi a cikin zuciyarsa. in ya ƙara aikata shi Allah ya ƙara masa baki a cikin zuciyarsa har sai zuciyar ta zama baƙaƙir ne to daga nan za ka ga ya kasa gane ma daidai da ba daidai ba kowane irin zunubi zai iya aikatawa a daidai wannan lokacin kowane irin zunubi zai iya aikata Allah zai baka dama ka aikata duk zunubin da ka ga dama saboda me ka riga ka aikata zunubin an lullube ma zuciyarka da baki shine abinda ake nufi kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaktubun shi sa zaka ga duk mutumin da haka baya ganin girman Allah zai iya aikata dukkan abin da ya ga dama to wannan mutumin idan ka tashi da gano cewa zuciyarsa ce take da matsala amma da zuciyarsa wankakkiya ce zaka ga aikin sa ya zama wankakke amma in zuciyar mutum ta zama idan zuciyar mutum ta zama wato bakakkirin zaka ga aikin sa ma ya zama bakakkiri kuma idan ka sai yin barna a bayan kasa sai Allah ya kiyaye ka kai tayi zaben kai tayi zaben dan ka hada zulubanka a waje daya idan ka jira na alkiyama Allah ya sa ka a wutar jahannama da hujja shi sa manzon Allah ya inganta hadisin da yazo cikin musnad na Imam Ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kaga bawa yana aikata zunubi kuma Allah yana yi mai ƙari a cikin rayuwarsa to ka sani wannan bawan Allah istidraji yake masa za ka ga mutum yau barna yake a bayan kasa laifi yake a bayan kasa amma yana ƙara samun lafiya yana ƙara samun kuɗi yana ƙara samun damar da zai je aikata wannan laifin to istidraji Allah yake wa ma'ana Allah yana ma ta alala tunda sako kake sha'awa sai Allah ya ringa baka damar da za ka yi saban dan ya zanto cewa ka hada zunubanka a waje daya in ka je lahira ya zama baka da komai sai zunubi haka Allah ya ba mu labari cikin suratul an'am yace falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay hatta idha farihu bima utu akhadhnahum baghtatan fa idha hum mublisun fa qutia dabirul qaumi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin Allah yace lokacin da sukai barna sai ka dinga yin laifi sai ka dinga yin laifi sai mu ringa musu kari fatahna alaihim abwaaba kulli shay sai muka bude musu kofar komai gashi dai sako suke muske sabawa amma sai muka bude musu kofar komai duk abin da suke so samu suke laifi suke wa Allah sa'am Allah suke yi wa Allah ba daidai ba suke yi amma kuma duk abin da suke so shi Allah yake ba su shine fatahna alaihim abwaaba kulli shay Allah yake hatta idha farihu bima utu hatta da suka fara yin alfahari da abin da Allah ya ba su ai mumin isa ne shi isa muka samu kaza Allah yake akhadnahum baghtatan sai maka kama su nan take fa idza hum mublisun sai ga su sun yi tsuru tsuru a lahira a cikin wutar jahannama muna ganewa shine ma'anar waye mudduhum fi tughyanihim ya'mahun sai Allah ya buda musu Allah ya yalwata musu a cikin kyakkyar iyakar da suke wa Allah ya'mahuna suna masu dimuwa ta hanyar da ba za su gano cewa wannan abin da suke aikatawa ba daidai bane kaga daga lokacin da dan adam ya zama yana aikata laifi bai san cewa wannan laifin da yake aikatawa ba daidai bane kaga daga nan kuma ta talalata domin in ba dan haka ba dan adam ya kamata ya gane cewa abu kaza daidai ne ya kamata ya aikata shi abu kaza ba daidai bane ya kamata ya zanto cewa ya nisanci shi Allah ta'ala shi yadda sai Allah ta'ala ce
ulaika alladhina ashtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum
Na'am bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana waɗannan sifofi na munafikai sai Allah ta'ala ce ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda masu irin waɗancan ayyuka da muka lissafa a baya sune suka canja domin kalmar ishtara a larabci tana nufin istibdal tana nufin canjawa yanzu idan ka je zaka sai kaya abin da yasa ake kiran shi ash-shira'u saboda idan ka je zaka bayar da kuɗi za a baka abin da ka je su yanzu ka je zaka sai wannan wayar za a biya ma kuɗin ta zaka bada kuɗin in ka bada kuɗin sai kuma za a baka wayar ma'ana ka canja kuɗin ka da me da waya ka bayar da kuɗi an baka waya muna gane ha idan ka je zaka sai wannan loudspeaker za ka ɗauki kuɗi ka bayar kai kuma za a baka loudspeaker kan kai canji ka ba da kuɗi an baka loudspeaker muna ganewa to shine nan ma Allah tabaraka wa ta'ala da yaga munafikai sun dauki hanyar da ba ta daidai ba sai Allah yake ulaikal ladina ishtaru dhalalata bil huda masu wannan aikin sune suka canja shari'a da bata ma'ana sune waɗanda suka sayi bata suka bayar da shari'a shine ulaikal ladina ishtaru dhalalata bil huda domin yin imani da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kasuwanci mai kyau amma yin munafunci da saba ma Allah da yin barna a bayan kasa wannan kasuwanci ne mara kyau shi sa Allah yake ulaikal ladina ishtaru dhalalata bil huda wadannan sune suka sayi ad-dalala bata bil huda da shiriyar da Allah ya bashi Allah ta'ala ce fama rabihat tijaratuhum tunda kudin wannan kasuwancin suka yi tunda kudin wannan siye da siyan suka yi na daukan shari'a fi wazi da ita su karbi bata Allah ya ce to kasuwancin su bai yi riba ba domin za su je ranar alkiyama ranar da ake bawo kowa sakamako a su a ce safutar jahannama su a ce safutar jahannama mu'mini a ce safa aljanna kaga mu'mini da aka ce safa aljanna kasuwancin su yayi riba munafikai da aka ce safutar jahannama kasuwancin su bai yi riba ba yayi asara shine ma'anar fa ma rabihat tijaratuhum kasuwancin su bai yi riba ba wa ma kanu muhtadin sannan kuma ba su kasance daga cikin wanda suke shiryayyu ne ba to ashe idan mun kalli wannan abubuwan da ya gabata na wannan ayin za mu ga cewa abin da ɗan adam ya kamata ya yi shine duk abin da za ka yi a wannan duniyar ka ɗauka kasuwanci kake yi shi kuma ribar ɗan kasuwa shine ya samu riba ran da bai samu riba ba hankalinsa yana tashi ko da ku ya samu wannan ribar su goma sai ga wata rana ya zo ya samu asara to ba zai taɓa jin daɗi ba to rayuwarmu a duniya da muke yi yanzu kamar muna yin kasuwanci ne ma'ana in mun yi abin da yake shi ne daidai to za mu je ranar alkiyama za mu samu sakamako na daidai in mun yi abin da ba daidai ba ne za mu je ranar alkiyama za mu samu sakamakon da ba daidai ba ne kuma ko ba zai ɗan adam ba ɗan adam ya san dole wata rana sai ya rasu wata rana sai an neme shi a bayan wannan ƙasar an rasa domin la'alla za ka iya samun wani mutum da yake dab da kai ya mutu ya tafi lahira baka iya dawo da shi duniya ba ko mahaifinka ko mahaifiyarka ko matarka ko ɗanka ko wanka ko ƙaninka ko ɗan uwan mahaifinka ko ɗan uwan mahaifiyarka dole dai a cikin rayuwa ka taɓa ganin wani a cikin family ɗinku ya rasu wannan shi ke tabbatar ma da cewa kai ma wata rana za ka rasu to shi kuma kamar yadda wani daga cikin magabata an ban manta ba Al-Fudayl ibn Iyad yake cewa ita duniya gida ne na imani da aiki ita kuma lahira gida ne na karɓar sakamakon shiga aljanna ko wutar jahannama wannan ya rage da ɗan adam ya deciding ɗan adam ya ga cewa me ya kamata ya yi shin ya kamata ya bi hanyar da Allah maɗaukin sarki zai kai shi zuwa ga aljanna ko ya kamata ya bi hanyar da Allah maɗaukin sarki zai kai shi zuwa ga wutar jahannama wani ya waɗansu baituka ya ce mana albaka'a takallubu shar wa gurubuha min haythu la tusi wai abin da ya hana kowa ya dawama a wannan duniyar shine ranar da ke fitowa ta gabas takallubu shams wa gurubuha min haythu la tusi abinda ya hana kowa ya dawama a bayan kasa shine rana ta ringa fitowa ta gabas tana faduwa ta yamma wata rana idan rana ta fito ta gabas kafin ta fadi ta yamma an zare ranka sai dai ka tafi lahira wata rana idan rana ta fadi ta yamma kafin ta sake hudowa ta nan bangon gabas to mala'ika mutuwa ya zare ranka sai dai akai ka lahira to kaga dan adam din da yake da wannan a gaban sa bai kamata ya sake ba abin da ya kamata dan adam yayi shine yayi wa Allah da yayi biyayya ga Allah tabaaraka wa ta'ala ya kasance kullun alaka sa tana da alaka da ubangiji tabaaraka wa ta'ala ba yadda za a yi dan adam ya samu wannan sai yana neman ilimin addini ba yadda za a yi dan adam yayi alaka mai kyau tsakaninsa da ubangiji sai yana neman ilimin addini amma da yau muna ga muna sakaci da ilimin addini. Gashi kuma hadisi ya tabbata cikin Sunanu Ibn Majah, wanda hadisi ne Hasan al-Ghairi, kamar yadda Al-Mizzi yake fada cewa hadisi ne Hasan, mana hadisi ne da a iya karɓarsa a yi aiki da shi. Manzala sallama a cikin wannan hadisi ne ce talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, neman ilimi wajibi ne akan dukkan wani musulmi sai ya san addini. Sai ka je ka nemo ilimin addini ka san shi, saboda anan ne zaka san daidai, zaka san ba daidai ba. Malamai suka ce yana daga cikin abin da yake nuna ma cewa yin karatu da neman ilimin addini wajibi ne. In ka karanta hadisi, in ka karanta Bukhari, Kitabu Bada'il Wahyi, littafin da ke magana akan farkon wahayin da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za a ga bayan mala'ika Jibril ya kama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya matse shi, sai ce mai iqra, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ana biqari, ni ba mai karatu bane. Sai da aka yi haka sau uku, a daidai lokacin sai mala'ika Jibril ya ce mata iqra bismi rabbika alladhi khalaq, خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. سأكي وحي اقرأ آية بجازية تذكي سأكي كرات وانا يعني سأجيك أن أنا بقاتي دي كرات ما لم يسكي سواء إذا ممكن لها حديث ترمذي فرقهم أبن الله يفعل حديث يشيني الكلم أكا حديث يئن قنت أتسن ترمذي من ذلك السلام يسي farkon halittar da Allah ya fara yi shine alkalami. Malamai suka ce me yasa Allah madaukaki sarki ya fara halittar alkalami, kamar yadda yake a cikin hadisin Tirmidhi, aka ce saboda an nuna ma mahimmancin iya karatu da rubutu. Karka yadda ka zauna baka iya karatu ba, karka yadda ka zauna baka iya rubutu ba. Ta mana ga abin da mu ba ma so kenan, ba ma san karatu, ba ma san mu je makaranta mu koyi karatu. Abin da muka buzo shine mu zauna a wannan majalisa mai hira ɗan rana ta ƙare mu koma waccan, mai hira ɗan rana ta ƙare mu koma waccan, tare da cewa shi kuma Allah maɗaukakin sarki wannan lokacin da ya baka a cikin rayuwa sai ya tambaye ka mai kai a ciki. Domin hadisi ne Hasan a cikin Sunanu at-Tirmidhi, Imam at-Tirmidhi ya rawaito hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani ɗan adam da ka gani lan tazula qadama 'abdin 'inda rabbihi yawm al-qiyamati hatta yus'ala an khamsin, digadigan ɗan adam ba za su wuce gaban Allah ba ya tafi aljanna sai ɗan adam ya iya amsa tambaya guda biyar. Ni ko kai dole sai an mana wannan tambayar, dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ce za a mana wannan tambayar. Tambaya ta farko da za a ma shine an umrihi fi ma atnahu, rayuwar da Allah ya baka gaba daya shekara 30 40 50 60 70 da ka rayu a nan gidan duniya, za a tambaye ka a ranar alkiyama mai kai ka sa a ciki. Yanzu kai wa kanka wannan tambayar, shekarun da Allah ya baka yanzu mai ka aikata a cikin su, 60 ne ko 70 ko 80 ko 40 ko 30 ko 20, ka tambayi kanka mai ka aikata a cikin wannan shekarun, dan Allah zai tambaye ka. Wa an shababihi fi ma ablaku, samartakarka daga lokacin da ka balaga zuwa lokacin tsufanka, daga shekara 15 16 17 zuwa lokacin da za ka kai shekara 50-60, wannan range, wannan tsakanin na wannan shekarun mai ka aikata, za ka yi wa Allah bayani mai ka aikata a cikin wannan shekarun. Kaga shekaru ne da ba su fi 30 ba, wannan shekarun da ba su fi 30 ba Allah zai tambaye ka to mai ka aikata a cikin su. Ya kamata ka yi kanka wannan tambayar tun kafin Allah tabaraka wa ta'ala ya ma wannan tambayar. Tambaya ta uku da ta hudu shine duk dukiyar da ka samu a duniya sai an tambaye ka. Wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa, duk dukiyar da Allah ya baka a ina ka je ka samu wannan dukiyar, a ina ka je ka kashe wannan dukiyar. Shin sana'ar da kai ka samu dukiyar nan Allah ya yarda da ita? Idan Allah ya yarda da ita halali ka samu, to ka amsa tambaya ta uku. Tambaya ta hudu kuma shine ina ka je ka sa wannan dukiyar ta ka kashe ta, nan ma sai Allah ya ma wannan tambayar. Tambaya ta biyar, wa an ilmihi madha amila bi, ilimin da Allah ya baka me ka je ka aikata da shi? Yanzu kaga jahili kenan ba za a tambaye shi ba, amma shi kansa mai ilimin sai an tambaye shi. To idan ka tashi bawa Allah tabaraka wa ta'ala amsa, wata amsa za ka bashi? To shi yasa za ka duba cewa ita wannan duniyar da muke a cikinta ba duniya ba ce da ɗan adam zai zo ya yi abin da ya ga dama har ya gama rayuwarsa yana aikata abin da ya ga dama. ba irin wannan duniya bace. Duniya ce da ake so karaya ta da imani, karaya wannan duniyar da imani da aiki na kwarai, domin idan ka je ranar alkiyama babu abin da zai tseratar da kai ka tafi aljanna sai in ka zama kana da imani kana da aiki na kwarai. Ayoyi da dama sun gaya mana wannan a cikin alkur'ani da yawa. Allah yake wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min. Allah yake duk wanda yayi imani wato yayi aiki na gari, wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-janna wa la yuzlamuna nakira. Duk wanda yayi imani yayi aiki na gari wannan su ne za su shiga aljanna. Wani gurin yace innal ladina amanu wa amilu as-salihati kana lahum jannatul firdausi nuzula. Wani gurin yace innal ladina amanu wa amilu as-salihati sayaj'alu lakum ar-rahmanu wudda. Wani gurin yace innal ladina amanu wa amilu as-salihati yadihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al-anharu fi jannatin na'im. Wal ladina amanu wa amilu as-salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Ma'ana imani da aiki nagari shine abin da zai amfana da kai. To shi kuma ba yadda za a yi imani ka aiki nagari sai kana neman ilimi. Sai kana neman ilimi. Shi yasa za ka ga mutumin da yake jin cewa bai da ilimi sosai, duk malamin da ya yi karatu, to ya san ilimin da yake da shi bai taka kara ya karya ba. In ka ga mutum yana tsafafa yana cewa ya yi karatu to bai yi ba, ga ya yi ba zai ga ya yi zai gane cewa bai yi karatu ba. Da ya yi gane cewa bai yi karatu ba, saboda lokacin da kake shiga cikin karatu, lokacin kake gane cewa ashe dama can baka san komai ba, lokacin kake gane cewa ashe dama baka san komai ba, shi yasa duk ɗalibin gaskiya da duk malamin gaskiya to kullum suna cikin karatu. In ba haka ba zai ringa gaya mutane abin da yake ba addini ba ne, zai ringa tsura mutane akan hanyar da ba ta daidai ba ce, to kuma yana da illa ka zo a matsayin malami kuma kana faɗar abin da ba addini ba ne. In ka je ranar alkiyama ya za ka yi da wannan mutanen da ka tsura ba akan gaskiya ba. To amma saboda neman ilimi yana da wahala, kowa sai yake zama cima zaune. Duk wanda ya karɓi zai koyi littafin al-akhdari, zai koyi littafin bulughul maram, sai zai kafa majalisi a unguwarsu shi ma zama malami. Baya jin magana kowa, baya girmama kowa, baya mutunta kowa, shi ma malami ne a halin yanzu. Dan ku ka karanta Ahlali da Ishmawi da Idiya da Risala, ka karanta Arba'una Nawwiya da irin su Riyadu Salihina, to wannan sai dai a kira ka ɗalibi, amma ba malami ba ne kai. Domin ko ɗaya bisa miliyan na ilimi baka ɗauka ba. Domin idan aka saka a wani kurkuku a ilimin hadisi, to za ka sha mamaki. Idan malaman fiqh suka saka a wani kurkuku za ka sha mamaki. Idan malaman Qur'ani suka saka a cikin kurkuku za ka sha wani mamaki. Kuma yana daga cikin abin da yasa ilimin mu baya ci gaba da muke yadda mun sani. Wani idan yazo kadai yana gaya ma sunan littafi, sunan akwai littafi kaza, akwai littafi kaza, akwai littafi kaza, to daga nan za ka gane ba kai karatu ba. To amma ba ma yadda mu bayar da lokacin mu mu yi karatu. Shi yasa ga ana zuwa ana mana wasa da aqidar mu, ana masa mana wasa da addinin mu, ba ma ma gane abin da yake shine daidai a cikin rayuwar mu. To kuma Allah ta'ala bai yadda a mai bauta da jahilci ba. Allah abin da yake so shine lalle ka nemi ilimin addini, ka san yadda za ka gudanar da al'amuran addini. Ina fatan mun gane. Allah ta'ala ya shirye da mu. Sai Allah ta'ala ya ce
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ثم بكم عمي فهم لا يرجعون.
Nam Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da sun misalta mana munafikai don mu gane su da sifofinsu. Hikimar haka shine mu nisanci wannan sifa din. Allah ta'ala ya ce mathaluhum, misalin munafikai, kamathalil ladhi istawqada nara, kamar misalin mutumin nan ne wanda ya kunna wuta, mana yana cikin duhu sai ya kunna wuta, kaga zai ga haske. فلما أضاءت ما حوله يا عند والنمو تلقى كنا ta haskaka masa abin da kike kewaye da shi. Ka san lokacin da mutum yake cikin duhu baya cikin aminci, yana tunanin kunama na iya cizon sa, yana tunanin miciji na iya cizon sa, yana tunanin wannan iya zuwa ya cutar da shi saboda baya ganin kewayensa. To munafiki yana cikin wannan halin, Allah yake misalin sa kamar misalin mutumin da ke cikin wannan halin ne, sai ya kunna wuta. Kaga da ya kunna wuta zai ga komai da yake tare da shi, zai ga babu abin cutarwa, zai ga yana cikin aminci. To bayan ya ga hasken yana cikin aminci, zahaba Allahu bi nurihim, sai Allah ta'ala ya tafi da wannan hasken da suka kunna, kaga ya dawo gidan jiya. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya basu a cikin duhu irin duhun da ba za su iya gani ba. Allah ta'ala ya ce summun bukmun umyun, su munafikai su ne kurame, bukmun bebaye, umyun makafi, fahum la yarji'un, amma duk da haka ba za su dawo zuwa ga hanyar Allah ba. Malaman tafsiri suka ce mu kalli wannan aya a babin larabci. Farko ayar Allah ta fara da jam'i, masaluhum, kaga misalin su jam'i kenan. Amma sai Allah ta ce kamathalil ladhi tawqada nara, kamar misalin wanda ya kunna wuta ne. Falamma adaat ma hawla, yayin da ya haskaka sansaninsa. Kaga kalmar wato ayar daga jam'i ta dawo mufrad. Alladhi ismu sila ne lil fardi, na mutum ɗaya ne. Istauka da naran falamma adaat ma hawlahu, ba ce ma hawlahum ba, kaga nan ma na mutum ɗaya ne. Amma wajen tafiyar da haske sai ce zahaba Allahu bi nurihim, maimakon zahaba Allahu bi nurihi. Sannan Allah ya ce wa tarakahum, maimakon wa tarakahu fi dhulumatin la yubsirun. Malamai suka ce wannan salo ne na iya zancen Qur'ani, banda Allah ba wanda yake yin wannan. Allah yana magana akan mutane da yawa, sai ya dawo da maganar akan mutum ɗaya, sai mai da ita kan mutane da yawa. Muna ganewa? Sannan malamai suka ce gurin da Allah yake summun bukmun umyun, wannan khabar mubtada ne. Idan ya zama khabar mubtada, ina mubtada din yake? Kuna biye da ni? Da aka ce summun bukmun umyun, aka ce wannan kabur mubtada ne, to ina mubtada din yake? Sai suka ce mubtada din ana kaddara shi ne, ma'ana ana kaddara hum, ma'ana hum summun, hum bukmun, hum umyun. Su dai munafikan nan su ne bebaye, su ne kurame, su ne bebaye, sannan su ne makafi. Fahum la yarji'una, ba za su dawo zuwa ga hanyar gaskiya ba. To abinda malamai suke faɗa a nan gurin, kamar babban malamin tafsiri ake kira Qatada ibn Ja'ama as-Sudusi ko as-Sadusi, abinda yake faɗa yace wannan misali ne da Allah ya bayar akan cewa annal munafiqa, lalle shi munafiki takallama bi la ilaha illallah, yayi magana ya furta la ilaha illallah, yana furta wannan la ilaha illallah. Fa adaat lahu fi dunya, sai wannan kalmar la ilaha an haskaka masa haske a gidan duniya, shine falamma adaa ma hawla. Muna ganewa? Yace fana ka hadiha almuslimin, da wannan ya dan yaudari musulmai, mana ya shiga cikin gurbin musulmi. Wa ghazaakum biha wa warafahum biha, wannan kalmar da ya fita la ilaha illallah ita ce tasa yake shiga cikin rundunar musulmi a tafiya yake da shi. Ita ce tasa yake shiga rundunar musulmi in wani nasa ya muke gaje shi a matsayin sa na musulmi. Muna ganewa? Wa haqqana biha damahu wa mala, kuma wannan kalmar ita yayi amfani da ita yadda ba za a zo a kwatan mai dukiya ko kuma a yake shi ba. Kaga shine falamma adaa ma hawla. Qatada ya ci gaba da cewa falamma kana inda al-mauti suliba hal munafiq, yayin da ya zo mutuwa duk wannan damar da ya samu ta kalmar la ilaha illallah sai aka zare ta. Saboda me? Ba da gaskiya ya faɗa ba. Kuma jiya na gaya mana cewa kalmar la ilaha illallah sai ka faɗe ta da gaskiya, sai ka faɗe ta da ikhlasi, domin wannan yana cikin sharuɗanta, ko ba haka ba? To idan ya zo jiya rasu kuma sai a janye mai wannan hasken, kaga zai tafi lahira mai a cikin duhu. Shine falamma adaat ma haulahu, to da yazo mutuwa kuma da haballahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun sai Allah ya tafi da hasken ya bar su a cikin duhun da ba za su taba gani ba domin sai daga domin duk wanda ya je lahira ya ga duhu har abada duhu zai ringa gani wanda ya je lahira ya ga haske har abada haske zai ringa gani to kaga su a duniya da suka faɗi la ilaha illallah wannan misalin da Allah ya bayar nata kamar mutumin da ya kunna wuta ne suna faɗin la ilaha illallah shine kunna wutar sai ta haska musu shine falamma aba'at ma haula ina fatan muna ganewa kaga ta haskaka musu a duniya ba za a taba jinin su ba ba za a taba dukiyar su ba ba za a yake su ba in nan wace mutu za su gaje shi za su raka musulmi zuwa yaki shine falamma aba'at ma haula muna ganewa to bayan ya mutu lokacin da yazo zai mutu daga nan kuma zahaballahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin daga nan lokacin da za su mutu sai Allah ya tafi da hasken ma'ana waccan faɗin la ilaha illallah da suka yi tunda ba da gaskiya suka faɗa ba ba za ta amfane su a ina ba a lahira da haka sai suka tafi a cikin duhu shin ma'ana zahaballahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin sai Allah ya bar su a cikin wani irin duffai domin zulmat jam'i ne na zalama duhu guda ɗaya shine az-zulmu az-zulmu shine duhu guda ɗaya amma zulmat jam'i ne to sai Allah ya bar su a cikin duffai na farko dai akwai duhu lokacin da za su tafi lafira ba za su ga haske ba na biyu idan sun sa su a kabari suna cikin duhu na uku idan an zo ranar hisabi za a yanke musu hukunci a kai su gidan duhu shine gidan jahannama Allah ya sare kaga shine ma'anar zahaballahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun lala mun gane sai Allah ta'ala ya ce hum summun daga nan su wannan munafikan sun zama bebaye ga duhu ga bebanta hum bukmun sannan su ne dai wanda suke wato can kurare sannan su ne bebaye umiyun sannan dai su ne munafiki makafi ga kurmanta ga bebanta sannan ga makanta duka Allah ya hada musu saboda sakamakon wancan munafincin da suke aikatawa Allah ta'ala ce fahum la yarji'un su dai waɗannan munafikan ba za su dawo ba wasu malaman suka ce ba za su dawo zuwa ina ba ba za su dawo ba ilal islam ba za su dawo zuwa ga musulunci ba a haka za su mutu wancan bala'in ya fada musu wasu malaman suka ce abinda ake nufin ba za su dawo ba la yatubuna wa lahum yadhakkarun ba za su tuba ba ko ba za su tunana ba kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul tauba wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun aw la yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin maratan aw marratayn thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun kaga ba za su tuba sannan ba za su tuntuna ba kaga wannan tashin hankali ne da musiba wanda in dai zaka yi magana akan in dai zaka yi imani kai imani da gaskiya in kuma ba za ka yi imani ba to kai imani da hanyar da kake shi domin da ka zama munafiki wanda ka zama kafir domin munafikai su ma kafare ne shi sa Allah ya ce musu innahum kafaru billahi wa bi rasuli sun kafircewa Allah sun kafircewa manzon Allah amma menene bambanci tsakanin musulmi da munafiki da kuma kafiri shi musulmi ya yi imani ne ta hanya uku sai ka yi ta wannan hanyoyi guda uku sannan imanin ka ya tabbata na farko ka furta imani a harshenka harshenka kullum aje na furta kalmar imani zuciyarka ta kudirce wannan abin da kake faɗa da kake kaya da babu abin bauta bisa cancanta sai Allah ya zama haka ne a cikin zuciyarka da kai yadda cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne to ya zama haka ne a cikin zuciyarka kaga kafirta kace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah to ya zama haka ne a zuciyarka sannan abu na uku a dinga banka suna aiki gabanka suna nuna aikin da kake aiki ne na la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi sa malamai suke cewa shi imani yana da nunun guda biyar nunun guda biyar ce imani suka ce nutqun bil lisan واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان إيماني كبير شيء أزوج يا هرشي يفرتها كأيكتا كذا بدأ أوكي سنشيو أن إيمان ديرن دكي والله لا أتعلوهيكي ديرن دكتابة مع الله كمرا بوهيكي توانا شيني مؤمني وان دي إيماني أزوج يا هرشي سيفت أيكي أيكي نشي إنا باتا منغاني وان مؤمني نزل الله سي كافري shi kuma kafiri ya furta kafircin ya kudirce kafircin a zuciyarsa kana ganin sa ma kaga kafirci yake muna gane ha shi ko munafiki shi munafiki ya furta imani amma zuciyarsa kafirci ne a cikin hadu wannan ayyau daraci shi sa idan an jira na alkiyama mutane za su tafi gida uku akwai waɗanda za a sa su a aljanna sune muminai waɗanda Allah ta'ala zai sa a aljanna su ne wa muminai shi sa za ka duk inda Allah ya magana za a shiga aljanna muminai ke cewa za su shiga aljanna man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun muminai za su shiga aljanna amma wutar jahannama kuma gida biyu ne na mutane a cikin wutar jahannama akwai kafirai akwai munafikai amma kuma Allah ya gaya mana cewa sai an fara sa munafikai a can kasa sannan za a biyo bayan su da kafirai dan ma kar ta samu hanyar da za su samu sauki ko samu hanyar da za su fita innal munafiqina fi ad-darki al-aqwal min an-nar wa lan tajida lahum nasira Allah ya ce lalle munafikai suna can kasan wutar jahannama ba kuma wanda zai taimaka musu ya fito da su ba wanda zai taimake su ya fito da su ashe abinda dan adam ya kamata ya shine imani na gaskiya imani da zai zanto cewa ya raba ka daga azabar Allah ya kai ka zuwa ga rahmar Allah tabaraka wa ta'ala kuma abinda zai taimake ka mu gane cewa yin da'a ga Allah jin daɗi biyu yake kawo in kane wa Allah da'a to Allah tabaraka wa ta'ala zai sa a rayuwar duniya ba za ka sha wahala ba sannan ka je lahira Allah zai sa ka aljanna saboda kane wa Allah da'a shine aya da na karanta Allah ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun duk wanda ya aiki nagari mace ne ko namiji yana matsayin mu'mini sai Allah ya baka alƙawari na farko ce falanuhyiyannahu hayatan tayyiba za mu rayar da shi rayuwa ta jin daɗi a gidan duniya محمد العميني سنجدي أكين تفسير سناء نا أدواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن يتي فلن الله تعالى فلنوهي النبو حياة طيبة يتي أجل الدنيا الله زي رأي دكيرا يواتدين دادي يتي هجا ذا أبن الله زي ما كان أرانا الكيامة ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يأملون ذا مساكا مكدا مفي كاو أبن لك أي كتا أرانا الكيامة كما جندا الدنيا بس كان هذا كل إيديا Allah zai baka sana'a zai baka wadatar zuci za ka ga cewa kullun rayuwarka tana tafiya daidai yadda kake bukata muna gane ha to kamar yadda kuma saba ma Allah yana jawo bala'i guda biyu a ranan anan a duniya ka shiga bala'i ka je ranan lahira Allah ya saka a wutar jahannama shine Allah ya ce man a'rada an dhikri fa inna lakum ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma duk wanda ya kauce wa hanyar mu ya kauce wa alqur'anin mu to yana da rayuwar kunci a gidan duniya sannan zamu tashe shi ranar alkiyama makafu mutum zai ga al'aduniya mai gani ne shi amma an tashe shi a ranar alkiyama makafu qala rabbi lima shaktani a'ma wa qad kuntu basira ya ubangiji da ka tashe ni makafu bayan da ka ina gani sai Allah ya ce kadhalika atatka ayatuna haka ayoyin mu suka zo mana alqur'ani da ayoyin mu na mu'jiza dan kai imani da mu haka suka zo mana فنسيتها أما تكي واتيرش وكذلك اليوم تنسى كيما هكا زائي واتيرك كي يو أكشن مترجاها النمى الله يكريم الله يكريم وكذلك نجزي من أسرف حكا مشي ساكا دوان دي فاتا لوكا شيء أجنان دنيا بمن لا أبا وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي هون دي إيمان الآية ومن يجب آيات ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى عذاب اللاهرة تافت ردي تافد وما Allah ta'ala ya tsare mu ya sa aljanna yake makon mu abinda na fada da madidi Allah ba balada wanda ne kuskure Allah ya man afwa wa subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.